لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتعلم برحمة تعفي لنا من الزفل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آية بكتاري شيء كما تاري شيء من الكرامية. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو البقور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فتم عليك الحكيمية. Bayan Allah ya fadi da hababan wanda suka cuci mu'minai suka kona su innal ladina fatalu mu'minin ko ya ce zai kona su auta sai ne fadi da hababan wanda suka tuba innal ladina amanu wa amilu salihati wa hum jannatu to sai Allah ya ce inna barsha rabbi karshe inna huwa yuhyi wa yu'id wa huwa al-ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ko da ma yana da sanin tabu kuma zai sake dawo da halaka bayan yayi ta wannan yana koma su wadancan wanda suka cuci mu'minai labarin su sannan wa huwa al-ghafurur wadud yana kuma wannan rahama da yake da akai na ladina a wannan ayyuka da hum janna to da Allah ne ta ta'ala janna kuma da yana da gafara da yawa da rahama to wannan ayata fa'alul lima yurid kamar ta tima ne Allah nan da yake da karfin iko da karfin kan ga kafirai kuma wanda yake da rahama ne yalwa da jin kai da soyuwa ga bayin sa ga mu'minai fa'alul lima yurid da ban mai aikata abin da su a cikin wannan karfin ikon nata da yake shi ne ya aikata abin da yaso shi yasa zai iya yin azaba ga kafirai kuma zai iya yin jinkai da rahama ga mu'mini to sai ka kunna fa'al liman yi kamar natija ce ko kuma ta timma ga wannan kokun nan Allah ne aikatawa ne na liman yi duk abin da yaso Allah shi ne yake kawowa la yuridu shay'un ba'd bi tajdidi da Allah hal ataka hadithul jumu' wannan jumlar jumla ce musta'ana fa amma za ta zamana wato kamar tana ƙara gaskatawa ne nan na wannan natija tunda Allah ya ce ya halaka wadannan kafirai daman yana da karfin iko ya yi rahama ga mu'minai daman yana da karfi to sai Allah ya ba da labarin wajen sa a baya da kai kafirci da umar sai kai saboda Allah ya faɗi abin da ya same su ke zamana kamar ƙara gaskata wannan labarin cewa yana takawa kafiri da kawo yana takawa mu'mini da rahama to gaskata wannan labarin shine sai gudu sabon hal a taka hadisin mu'mini shin ko ka samu labari na ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka samu labari na al-junub wa narrunulun masiyawa Allah yana nufin wato jama'a kafiran baya da yawa ko da Allah ya fuzo ya fara tuda kaga anan Allah ya bada daga duniya ce fir'auna wa qawmu wannan runduwar da yake nufi yana nufin fir'auna da shi da rundunarsa na kirdawa wa qawmu da samudawa kisan annabi salihu ko Allah ya fadi su a matsayin rundunar saboda jama'a ce masu yawa da suka ta'abada ba'daha ba'd masu yawa da wadansu suka karfafa wadansu akan wani aiki na kafirci to Allah yana fadin jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab to rundunar ce mai yawa a can baya wanda ko da an kai ya shi wata gana da zikin fir'auna ana tabai wa hadisin nan da yake al-julud sai ta fir'auna kaya a gurin yana cewa ila fir'auna wa mala'ihi amma nan sun yi tsifin rizina ta kaba sunan fir'auna ya wuce shi wa hadithu annahu umriku bi kufri labarin haka Allah ya gaya manzon Allah shine fa cewa su ma Allah ya halaka su sahabban kafirci wa hada tanjibul liman kafara bil nabiyyi wal qur'ani li yattabi wannan fadakarwa ce ga wanda ya kafirci manzon Allah da wanda ya kafirci al qur'ani li yattabi dunsu a rai Allah ta bari labira kafaru bi tashbi barda su wadannan mutane wanda suka yi kafir na zamanin manzo Allah dinna fi tafidi sun kasance suna cikin ƙaryatawa min ma dira suna cikin ƙaryatawa ma'ana kamar sun zama da wato azzarf ne wal mazrub anan bai kamar wata suka yi shi ya ce balla zai faru kan jibun ba sai ta fi tafidi ma'ana abin da yake duk da wannan labaran, duk da labaran kafirin baya da yawan wa'azin nan ba su imani ba, saboda kamar an buɗe kamar karyatawa wani akwati ne, shi ne karyatawa, sai aka ɗauke a tusa ta a cikin wannan akwatin aka rufe, ka saura ka ga wannan akwatin ya rufe ta ko'ina mai suna karyatawa, saboda haka babu sa ran za ta samu wata ƙofa da za ta fito daga cikin wannan gida na karyatawa. Saboda wannan jumlar ta fi a ce bari da zira kamar yu kan zibu, saboda aka yi kan zibu kamar yin aiki suke. Wanda zai kila za su iya canja, amma wannan fi ta kazi to baki ɗaya kuma kamar mazaruku na tiwi a isa kazi karanta wannan wani kwanso ne shi ya rufe su, shi yasa babu hanyar da za su iya ganin wata basira ta daga cikin karyatawa. Wallahu min wara'in muhit, ka gani shi da yake ga ta a cikin kwalban karyatawa, sai to Allah kuma min wara'in, Allah ya kewaye su muhit, Allah yana baya da wannan kwanson nan, Allah baya tare da su karyatawa. Saboda muhimmin Allah ya kewaye shi, la aqima lahum min, babu wanda zai kiyaye su daga lamarin Allah. Bal huwa qur'anun majid, bar da shi wannan littafi da maza na ke karantawa, huwa qur'an ba komai bane ba illa alqur'an majidun, alqur'ani ne mai girma, azimi mai girman daraja, fi launin wanda yake a rubuce kamar mene a cikin wani allo, ko fil hawa'i ko masama'i tabi'a, wannan allahu din yana gabata da wani guri da Allah yake rubuta abubuwa na koyarwa a sama sarakai, wanda malamai sun ce qur'ani ma baki ɗayansa bai wuce kamar a ce sitira shida ba ne daga abubuwan da aka rubuta a wannan allahul mahfuz. To wasu abubuwa ne na maqadirul khalq, abubuwa da suka danganci kaddarori na halitta, abin da yake a can shi ne alqada, aya alqada wa qadar, to abin da yake a can a rubuce shi ne alqada, abin da Allah ya hukunta za a yi. Sun da kuma abin ya fako ya faru a bayan ƙasa mutane sai ga abin ya faru, to ya zauna alƙadar abin da aka rubuta a wuri. To wannan abu na ƙudura da aka yi ce su fata allo, alamashi da allo, to Qur'ani yana a rubuce a gurin, shi kuma wannan yana ajiye ne a can sama ta bakwai. Mahfuzin ko mahfuzun, in aka ce mahfuzin shi Allah ne abin kiyayewa, in aka ce mahfuzun ma'ana shi Alƙur'ani ne da ya turo shi ne abin kiyayewa. Duk kuma biyan an karanta, to kada Allah da yake dauke da lawal mahfuz, yake dauke da ainihin al'amura na qada'ullahi, da kuma shi wancan shi ne wanda Allah ya ce wa alam ta alam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard, sai Allah ya ce inna zalika fi kitab, duk abin da yake sama da ƙasa duka Allah ya san shi, yana a rubuce inna zalika fi kitab, yana a rubuce a wani abu rubuta shi ne wannan Allah ne, to haka wannan abu kiyayayye ne da ba zai ƙasa ba, shi ne inda Allah yana cewa wa indana kitabun fi, akwai wani abu rubutawa kiyayaye, to shine dai wannan abu na Allahu al-mahfuz. To shi ma kuma alqur'ani kiyayaye ne, da rasul alqur'ani din shi ma Allah yana fadin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, saboda alqur'ani wannan da aka fako da shi daga lauhul mahfuz, da shi wannan rubutun na akan da lauhul mahfuz dukkan kiyayaye ne, ba za su canja ba abin da ya gode, shine fi lauhul mahfuz Qur'ani ne yana a rubuce a wannan allo na kudura kiyayaye. Min shayatin an kiyaye shi da shaytanu wa min tabayyin shay'in, ba abin da za a jirkita. Tsuru ma bayna samai wal ard, tsawon sa an ce ya kai kamar tsawon tsakanin sama da ƙasa. Wa arduhu ma bayna mashriqi wal maghribi, ba dai ta kuma an ce yayi tsakanin gabas da yamma tsakanin. Ko wani durrasin bayda. Sannan an yi shi da wata lulu akara. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu, an samu wannan ruwaya ne da sayyidina Abdullah ibn Abbas. Wannan shine karshen tafsirin ainihin suratul buruj. To bayan suratul buruj sai ƴar uwarta ita suratul tariq, wanda ita ma sura ce ta Maka, kusan zarafin su duk iri ɗaya ne, faɗar gaskiyar alqur'ani ne, da ayi rantsuwa akan tabbatar da gaskiyar alqur'ani, da kuma bayar da hujja akan tashin ɗan adam. Amma wannan ta hanyar ba wa ɗan adam labari a tanziri bil khalqil awwal, ta hanyar ba wa ɗan adam labari da halittar da aka ci farko, kamar dai da duk alqur'anul makki wannan darasin yake tabbatarwa. To wannan sura ma ta ne, sai dai wannan ya faɗi wata siga wadda bai tawa faɗa ba a wasu wuraren, ma'ana ya faɗi wani abu mai yadda halitta take, asalin halittar da yadda aka yi ta, wanda kuma za mu ji a cikin ainihin sura ɗin. Sannan kuma a ƙarshen wannan sura akwai bawa annabi haƙuri, cewa ya yi haƙuri kada ya kalli wannan kafirin, kada abin da suke dame shi ya mutu jiki kafin a fara ba manzon Allah izinin, idan an taɓa shi ya tara kai da shi wanda ake cewa ya yi. To an saukar da ayoyi aƙalla sun kai wajen ayoyi sun kai 70, wanda duk na ba manzo Allah ne ya haƙuri kawai da kake ka damu, suna da yawa ta gaskiya, har da wannan ayoyin na ba kuma hilal kafiri da abu ibn ruwaida duk suna da kika manzo Allah haƙuri amma bayan da kuma Madina idan aka ba manzo Allah dama cewa idan an taba shi zai iya kare kai to suratu tariq ita ma darasin da kike kenan kuma kamar yadda jiya muka ji annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce ya fita shi yana karanta yana yin karatu a sallar isha duk samawayi ko duk samawati duk samawayi ko duk samawayi ma'ana duk samawayi da surorin nan guda biyu masu wasama'i wasama'i su ne karantawa a sallar isha su ne suratul buruj da kuma surar wasama'i wasari kuma ma akwai wata ruwaya ma da ba yana karanta ba amara ruwaya cewa manzo Allah amara an yi qur'an manzo Allah yayi umarni cewa a sallar isha a dinga karanta wannan wato wannan alal istiqbad wa tasallu ma'ana haka aka so kuma ya fi sar sunna mutum ya karanta wannan saboda ba su da tsaho ko ba su da gajarta wanda dama haka fi kowa ka sallar isha yake sura mutawassita ayar sura surkun da tsari ayar 17 ne a mafi yawan dukkanin musa wannan gaba da yamma babu sabani a yawan ayoyin bismillahir rahmanir rahim sura na fara da was-sama'i wat-tari
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الله يرضى على والسماء Allah ya rantsuwa da sama wa tsari da kuma addari mai zuwar dare asluhu kullu atil layla wannan kalmar addari da asalinta a lugha yana nufin dukkanin mai zuwa da dare wa minhu an-nujum daga cikin hada taurari lilu'i halaina tawal da gaske bayyana daga kalmar larabci ne ma ai saboda laraba sun dauka idan mutum ya zo da dare to yana sa sanda a kuma gida ya buga kai fiko لانه يطرق البعض فبد سن زي دوري ترى عرفه ابو كيدا سن دا كان دا يغدا تو دغنن دكن من وند يزو دا دري كو منين تي اسمو اقدار كو لبارن الخير ني تامو سن دد تي اقدار سبودا يا زو ا دي دي لوكاسين دد يا يي كبا دا لوكاسين دا با كو تي زو ان عرفه كو با سي كا يكون تو wannan اقدار كن يا حدي ا اصلي دو وانا عبد زي بلينا دا ود دري مي دليلي سبودا farkon zuwan dare to yayi kama da lokacin da taurari suke bayyana wanda bayan rana ta fadi shi da farkon zuwan dare to tana faduwa din nan duhun dare zai fara kawo to tauraron nan da yake bakon dare yana zuwa sai ga ya ciyeto duhun nan da to duk wanda zai zo da dare zuwan sa yayi kama da wannan yanayin bayyana taurari kusa Allah anan ta asali ana nufin duhun zuwan dare to amma Allah ya ar kalmar ne ba yana nufin ba kondaran ba Allah yana nufin wani abu na musamman daga cikin mafzuwa da dare to Allah sai ya gaya masa Allah wa ma adraka ma dare ka san me Allah yake nufi da wannan dare ko ya masa Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma a'lama ma dare me Allah yake wannan mutara'u da khabar fi mahalli al-maqul al-thani li adra saboda wa ma adraka shin ko ka san ya masa Allah akwai mafauli na biyo to kaga wannan madare din ai mutum da imamu kada a fara ku khabar ga daliban luga ko to amma wannan mutum da labari ya rataye gurin kadda masaddal maf'ul tsani kama da yana cewa ma adraka kada adraka fi'li da fa'ilan fa'uli ko sai da ku ce cewa ma adraka al-khabara al-khabara sai da wani shine maf'uli na bi to amma wannan mutum da labari ma adraka matsari to sun rataye wannan maf'uli na bi to da ba za a gaishe ba zai aiki ba saka sune a mahallin shine dai ta fada shi mahalli maf'ul tsani li adara to shine sun tare shi bane aiki ba saka ma adraka matsari amma ba hada al-ula khabaruha hada nan ma adraka farko din ma tunkara labari to daga nan jumla kenan ma adraka matsari tunkara labari ne guda biyu amma an yi tambaya da shine duka saboda me saboda a girmama lamarin wannan asahi da za a ga manzon Allah to wani abu ne da yana da girma a cikin halittun Allah kuma akwai wani abu da ake so a fahimta daga yin rantsuwa din shi sai zamu yi to tin ta'zimul li sha'al tsari a cikin wannan kamawa ta cewa ka kusan ba mai a tsari kin nan ya manzo Allah ba wai a tsari da ruga din ba wannan adalin duk balani ya san akari alladhi yaqru laylan ko akai addu'in manzon Allah ma da yake rita hafir ko a garin daga ya kawo min sharri kullu wa min kulli dariqin illa dariqan yadruku bi sayko annabi alayhi wasallam duk wani abu da zai yi da dare kamar shaydan da suke fara wasuwa da dare kamar kwari ba cutarwa alhawa da daren nan babu hasiya a ga su ko duk a dawarikin kana ya neman sani da shi illa dariqan yadruku bi khair sai dai ba wanda ran alkhair to annabi ya san Allah su amma wannan wanda Allah yake nufi kafin Allah ya tarar da annabi bai san Allah yake nufi shi sai kuma azra ka san wanne Allah yake nufi ya manzon Allah sai Allah yake annajmu sa saboda wannan tambayar akwai sa manzon Allah ta shi wannan wani abu ne Allah ya rantsa shi a cikin barkin dare sannan kuma lalle a yanzu wannan akwai wani abu da girmama wannan abu da karanta shi sai Allah yake annajmu sa Allah anan yana nufin tauraro asaki nan ai afturayya ana nufin tauraron turayya saboda alura in an ce annajam to suna ne ana nufin afturayya bilgala ba kawai da an ce annajam an yi shiru to ana nufin tauraron turayya saboda shi ne babban tauraro mai haske a kusa da wata wanda babu bukatar wani dogon bincike ko wani ilimi kafin mutum ya gane tauraron turayya saboda girmansa da haskensa da nazarta da yake wata to da an ce annajam sala annajam ana nufin turayya to da ranar annajam ana nufin turayya ne aw kullu najam ko kuma ana nufin kowane tauraro menene ta saboda lallai tauraro a tarik ne saboda tun da yake fitowa tun da dare yayi duhu ne kuma bayan dare yayi duhu nan sai ga lafiya to kaga ba kondane ne ko sannan anan Allah ya ce annabi zan asabi wanda yake fitowa wato asuba ina nufin wata yar huda suke ba da ta kafafo daga shi ne ake cewa kamar huda kunne irin na matan nan asuba kai uzur saboda wata kafa ce wata huda ce da ake sawa na to nan shi ma asabi tauraro ne wanda ana cikin duhun dare sai ga wannan tauraron ya huda duhun dare ya ke su fitowar ta ta kamar ya huda duhun ne ya ke su yayin hanya an gai shi to saboda haka wannan zai iya gaskantuwa akan kowanne irin tauraro wanda ke gaskiya sannan zai iya gaskata akan annajan shine babban tauraron nan wanda yake a surayya sannan zai iya gaskata da manyan tauraron nan bayan surayya din wanda su ma suna su ne manyan taurari da suke fara hujowa wanda da dare wanda malamai sun magana uku wasu sun ce tauraron jadidi ne wasu sun ce ainihin tauraron zuhal ne sai kuma suke shi ne ainihin surayya ne to kaga tun da akwai sabani kawai za a ce kai kullu na jami'i ka ba adilai to dukkanin tauraro wanda ya hudu a wannan lokacin menene musalafar yin rantsuwa da shi din saboda yayi kama da ainihin yadda Qur'anin nan ya zama da ya hudo a cikin dubun kafirci saboda sannan wanda Allah ya zo duniya tana cikin duhun kafirci a kulle Qur'anin nan yana zuwa sai zan wani haske ne da ya ceto cikin wannan duhun ya haska masu imani suka haskaka kamar yadda wannan duhun dare din tauraron nan yana cetowa sai ga aga duhun nan ya fito ya haska to sai ga tauraron da zai da dare cika duhu za a iya fassara shi da wannan saboda yayi dami dai da abin da ake magana akai shine zuwan Qur'ani da kuma yadda ya keta duhun kafirci ko annabi mustaqi asali din ayat al-mubin ne haske litaqabihi az-zala saboda yana huda duhu bidan ni da haske sa wa jawabul qasam to jawabin wannan rantsuwa din shine in kullu nafsin lama alaiha hafi in kullu nafsin ko wace rai lama alaiha hafi lalle ko wace rai tabbas tana da alaiha hafi ko wace rai tana da hafizin mikiyalewa bi tafkiki ma a ce lama kenan fahiya mabida in aka ce lama to wannan ma din an kara sai wa in mukaffafatun min as-saqila aya abu da wanda daliban larabci ko da ra'a dinga bin a bayani in mukaffafatun min as-saqila wato akwai in kala kala akwai in mukaffafatun min as-saqila wanda ake cewa dai take da inna sinna wanda take da ainihin sensible ismu wa tarfa'u al-khabar sai da to me sunan nan ta ta'ayda ni rusha wa innahu sayu al-amr kullu idza kawana mutum lama alai hadi yana da mu fito daga wannan madin sai zama na mahzufa sai kenan wallahu fariqatu sai zama lamu kuma sai fariqa shi ma na aluga alwallo wa za ko wani lamu da kansa allahul fariqa ma'ana muna da in talibai sai kuma muna da in a larabci da dama ko akwai in annafiya wanda aka ce kamar yadda kamar da in ja ana min nabi ba wani mai gari da zuwa ta wannan in tin ai ma ja ana da gini to wannan ita ma in tin mai nauri ta ba in annabi yake nan sannan kuma akwai ta in al mukaffafatu min as-sa'ilati in kanat illa fi hasan wahidin ta misali ai innahu haqiqa lamar in kanat ba abin da zai faru sai ita haka to ita wannan in nan ta biyu ba ta da suna a fili kaddara kai sai ta suna sabdamiru sha'a to wannan ma din da ke in kullu fil lama alaiha sai to wannan linda ta fil lama sunan ta lamul fariqa sai nan maka wannan in din ba in ce annabiya ba in ce mai ma'anar inna wanda sunan ta shine damiru sha'a wannan dai yana cikin mabaris na lugha to da kan an kalla da ake ma din wannan mazida to da tafsirin a sai zamar wato in haqiqa lamarin ai innahu lamarin abin da Allah ya rantsu lamarin sha'anin nan da zai faru kullu nafsin ko da wannan dan adam la alaiha hafi wallahi tabbas ko da rai akwai ciwo da yake kula da shi in an kalla a idin kenan ainihin mukaffafa ce saboda ga wannan ma dai sai zaman za'ida shi ma'ana za'ida wanda ko ba mu ita ma'ana za ta fita wanda yake wa ana ziyarta ne saboda tabbatar ma'ana abita shididiha dan kuma an yi shadda an ce in kullu nafsin lamma alaiha hafi fa in nafiya to wannan in din ta zama na in ce wannan nabiya din kenan ba mukaffafa ba walamma bi ma'ana illa lamma din nan kuma sai ta tana da ma'anar illa wato kamar an ce in an kore maganar ne sai wa in din nafiya ce ma'ana ba wani abu da zai faru kamar a ce ba komai a cikin labarin nan abin da zai faru shine kullu nafsin kowane rai lamma alaiha hadi tabbat illa alaiha babu wani rai kira ga in din ta kore kamar ta ce laisa kullu nafsin babu wani rai illa alaiha hadis ta ce sai wannan ran yana da miki wal hadis din bala ya tafi ya hudu amala ha min khairu wa shar to wannan bayan wudu da iraf wannan ayar in kullu nafsin lama alaiha hadis kamar ita ce ba ma ta ba ita jawabin rantsuwa sannan wannan ayar tana dauke da abubuwa da yawa tana nuna cewa za a yi tashi tana nuna cewa za a yi sakamako tana nuna cewa kuma wajibi ne dan adam sai yayi aiki ma'ana aiki dole saboda misali tunda ka ce in kullu nafsin kowace rai ko kuma kowace rai fa Allah ya rantsu wannan kowace rai sani wallahi kowace rai akwai mai ciwo da yake kula da ita to mai ciwon nan ai Allah ya kawo da ciwo mai zai kiwata kawai zai kula da kai ya kara lafiya ka a ma'ana zai kula da aiki ka ya hafazu amalahu kamar da Allah bada inna alaikum lahadina kiraman katibina ya alamuna to akwai kowace rai akwai mai ciwo da zai kula da ni zai kula da aiki kadisin wato abu da farko da aiki ne kenan cewa lallai aikin ka abun bukata ne dan akwai ma mai kula da shi ma'ana aiki ne sannan wannan fassara ta cewa ina nufin mai kulawa da aikin ka sannan ya nuna kenan cewa a shirko wani rai manubin bi al'amal ko wani rai an wada samu sai yayi aiki saboda wannan aiki shi ake kula ma lazimi ne biki sannan lazimi ne kuma tana nufin kuma tunda akwai mai ciwo ha kawai Allah zai take aiki har yayi mala'ika ne kula da kai kuma dan kawai a tashi akwai ba abin da zai faru kuna da lallai zaka yi aiki kuma wajibi akwai mai kula da kai kuma tabbas wannan kula ba a kawai yayi ba ranar alkiyama za a kawo aiki nan ne ayi bincike akai shi yasa ba fa ne kula da aikin saboda za a yi magana akan aikin kuma wani ayat tana nan kenan ma khalaqnakum abathan kenan ba wai an halitta ne kawai ba dole za a kula to sannan lallai ne wuri shi inda dole sai aiki da malaika da zai kula kuma ka san ba za a kula kai ba dalili ba dole sai an bincika to haka yana da kuma dole sai an saka maka dan idan ba za a yi takayya a lahira ba to wannan diya ko rahimar Allah Allah ya halice ka da duk wannan sufan alƙalar da zai fada maka a gaba ya ba ka lafiya ya sa mala'ika ma irin kula da ranka da aikin ka kuma a zo lahira a duba ake naka ko da aka tashi akwai ba abin zai bi baya wannan ya kore hikima to wannan aya tana nufin lalle akwai mai gadin ka za a yi bincike kan aikin ka kuma za a yi maka hisabi a saka maka saboda waɗannan abubuwa ne guda hudu da iya zahirin ayan nan yake nufi suna biye da ita su ne ma'anonin da suke kasan wannan aya in kullu nafsin ila ma alaiha hafi ko wani rai lalle akwai wanda yake mai kula da ita wanda zai kula da aikin ta mai kyau da mara kyau a rubuta dan ayi hisabi a rai Allah ta faliya zuwa al-insan min ma khuliq
faliya zuwa al-insan min ma khuliq khuliqa min ma in dafiq يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه لقادر
ثم فتفل يهجر الإنسان يوم خلق
fati kamar tana kamar fa'ul tasbiha, ma'ana idan dan adam kamar tana nufin idan dan adam ya san aikin sa ana kula da shi, ana rubuta mai shi, ana tsaddala mai shi, kuma za a yi masa hukunci akai. To ya kamata dan adam ya yadda da ranar tashin saboda in aje lahirin nan ya samu salama. Ta ya zai yadda shi ne ya fara duba dalilai na kusa-kusa da za su nuna masa gaskiya cewa Allah zai fara tashi. To wannan fadin duk tarattaba alaiha wannan ma duk wannan ma tana kasan fadin. Dan adam ya duba duk dalilan da za su nuna masa gaskiya cewa za a tashe shi saboda ya je lahirin har da Allah lafiya. To shi sa ayatu falyanzur al-insan. Ta ya zai duba? To mutum ya duba. Wannan duba din nazara ya yi tuba, duba na tunani da tafakkur, mutum ya yi tunani mai ya duba ya gani min makhluq, ya duba shi da cikin kansa ya yi tunani ta yaya wannan mimma harafin da guda biyu, akwai min wanda take ibtida'iyya ko sannan kuma akwai ma wanda take ittifani, ai ya duba ya ga min ma za khuliqa ko kamar yadda muke a suratul ashraf abasa ko da Allah yake cewa fa falyanzur al-insanu mimma khuliq, mutum ya duba ga dani aka halicce shi kuma da Allah ya rubuta ko min ayi shay'in khalaqa min nur fa khalaqahu fa qaddara, to nan ma Allah ya da mutum ya duba da kai gani mimma khuliq, to nan Allah guda bi Allah yake san ya fada ana abu na farko Allah yana san ya fadi ta yadda aka halicce mutum daga ruwan mani din nan wanda ba komai bane ba, Allah ya nan halittar mutum ya duba wannan daurin halittar daga yadda Allah ya iya wannan, to Allah kuma yana da ikon da zai dawo da shi, shi yasa yake innahu ala raj'ihi laqadir. Sannan abu na biyu wanda shi yana da cikin zurfafa da ta'iqul qur'an, wato akwai al-i'dadul ilmi, wato malamai din na farko in suna fassara al-qur'ani suna fassara shi ne da waɗannan abubuwan, saboda abubuwa na zahirin nan kamar yadda na faɗa yanzu zahirin halittar nan da abubuwan mamakin da suke, saboda shi ne iyakar abin da balarabe zai gane sannan qur'ani ya sauka, shi ne iyakar abin da mutum ami zai fahimta, baya bukatar ya wani zuwa bincike kuma zai gane, saboda dai ruwan maniyyi ne ya shiga mahaifa ya yi zama tsoka ya zama ya sauransu, amma duk da kuma na bukatar dai wannan ruwan maniyyi shi dai aka jiya aka samu da mutum, to wanda yake da wannan kudura yana da ikon da zai dawo da mutum, wannan shine abu na farko. To abu na biyu da yake ciki ina ce kallon zur Allah yake, ma'ana mutum ya duba nazara itiba ya duba min maqul sai Allah ya halitta shi, shi kuma wannan zai nuna masa gaskiyar alqur'ani, saboda yadda Allah yake tafadan cewa idan Allah ya tafadan cewa an halitta wata ciki daga mani sannan ya zama gudan jini sannan ya zama tsoka sannan, to mutum ya duba na ilmi ya ga ya abu yake, saboda haka ya tabbatar da ba wanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai taba zuwa makaranta ba ya san waɗannan daurukan halitta, ya san yadda aka yi wannan halittar a ciki har mutum ya faru, ba yadda za a yi wanda bai kuya bai san wannan, to tunda manzon Allah ya faɗa wannan yana lalle a wannan Allah ya faɗa gaskiya ne, tunda ko a yanzu a duniya yanzu sai da ainihin aka yi amfani da wannan ayatin aka yi dogon bincike na ilimi mai yawa mai zurfi, kuma binciken hawa-hawa a wata shekara an gano kaza, bayan aka daura mutum aka ƙara gano kaza, bayan aka daura aka ƙara gano kaza, har ta kai ga ilimi mai yawa na wasu da wasu an harhaɗa, sannan aka gano haƙiƙar kafiyar yadda aka yi wannan halitta yadda Allah ya faɗa. To ya aka kuma manzon Allah ya santa wanda bai taɓa karanta littafi ba, bai taɓa samun malamin da ya koyi kasa kusa ba, ya aka yi sani kuma daidai da yadda kai da ilimin wannan ya taru sannan ya za a gani. To kaga wannan nazarin zai sa mutum ya san gaskiya a Qur'ani. Abin da zaka fara ayat da wannan nazarin ilimi Allah yake nufi, saboda Allah a nan ya faɗa abin da a duk sauran guraren bai faɗa ba. Allah ta kalli yanzu ran insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'i, ba inda Allah ya faɗi wannan a sauran guraren, inda Allah ya faɗa sai Allah ya faɗi min ma'in mani, Allah ya faɗi ruwan kasantacce ne yayi tsoka yayi gudan jini da sauransu, amma yadda ake yi to anan Allah ya faɗa, shi ma Allah ya faɗa ne sama saboda a lokacin iya yadda za su gane kenan. To amma yanzu tunda ya bari yanzu sai ka duba an halci mutum ne min ma'in dafiq, daga wannan ruwa da cikin mai izowa aizin difaqin wanda yake izowa, ma'ana da faqal ma'u fiya idza kharaja bi sur'a, wanda yake fitowa da karfi da tauri, shine ruwan bari ko min ar-rajuli wal mar'a fi rahim, tauri yana fara tauri kuma da wannan tauri yake fadawa mahaifar mace, shi yasa idan mutum ya zama na ruwan bari sa baya fitowa akwai yanayin karfin taurin da ake so ma, wanda shine idan ya shiga wanda maniyin zai taba kwaikwayen halitta na mutum sannan ya samu zada amma akwai yanda idan ba mutum da irin wannan karfin ba sai wannan ruwan mani ma ba zai iya haifar da mutum ba kaga daga nan ba ka fara abu iri sai ta mimma in dadi ba kai Allah yana gaya maka ne ruwan mani na fara gudu ba wannan gudun yana da tasiri a wajen yadda yake taba kwayoyin halittar mutum sannan yake ba da mutum amma idan ba a samu wannan taurin ba to ba zai iya zama da ya bayar da dan adam sannan kuma bayan sauran Allah ya faru min bayin sulbi wa tara'i nan ma bai Allah din mai fada ba Qur'ani sai kuma sannan wannan ruwa da yake fitowa ya shiga fi rahimi ha mahaifa ya kharuju yana fitowa ne min bayin sulbi wa tara'i yana kan tsakanin tsaku shine ainihin abin da ta an nuka shine kashin baya ruwan da yake cikin kashin baya na namiji wa tara'i da kuma kashin irji kashin da yake saman nonon mace wanda kuma bai kai kashin wuya shine tariba lil mar'a wa hiya izabu sadar namiji ma yana da tariba ko amma mafi asali larawa sun fi gaya wa mace shine tariba ko shine wannan zaka ji umru bai tsaya fadan ko muhaffafatun bai da ghayr mufarid tara'ibuha ko masqula mana kashin irji shine at-tara'ib wa mawdu'ul ilada min inda mutake sa ainihin sarka to nan qur'ani yayi tafsiri mai zurfi na ilimi taya Allah yake yin halitta asan yadda Allah yake halitta zuwa gabi wannan ya kamata mu ji dan abin wato dan wannan nazara da Allah subhanahu wa ta'ala ya kan tu duba yake asan yadda yake halitta asali ruwan mani da namiji suna da bambanci amma baki daya asali tana fitowa ne daga kwakwalwa bika da kwakwalwa yake fitowa wani sa'ilun dawawi ne wani ruwa ne wanda yake kamar dugan jini kamar kalar jini nau'in jini ifrazat ne na jini amma da kwakwalwa yake fitowa wanda in ya taho da kwakwalwa shi na namiji yana tukowa a ainihin asul shine kashin baya shi kuma na mace in ya taho da kwakwalwa jijiyoyin da suke dauko shi jijiyoyin suna akwai masu tiriri akwai masu kauri shine lalle da su asharai wal a'sa masu kauri da masu tiriri wannan kalan jijiyoyi to yanzu da ko na mace shi sai ya taho kirji dai dan wajen wannan tariba din saboda wannan gurin tariba din gurin kashin kirji na mace anan ma hadar wannan manyan akiya manyan jijiyoyi suke wanda suke fugowa ta ba har bakin mahaifa na mace inda kuma wannan jini shine idan ta yi jinin al'ada take samun ifrazat ma'ana fitar wannan jinin wanda yake haduwa da wannan jin da yake da kwakwalwa sai ka hadu sai ya shiga mahaifar mace to a gefen mahaifar mace gefe guda biyu na dama da na hagu mace tana da wasu kwaikwaye guda biyu manya wanda sun yi kama da mara na namiji mara na ne ba amma ita na mace ba a waje ba a wannan gefen mahaifa guda biyu dai dama da to wannan jini da ya taho har kashin wuyanta ya taho har gefen mahaifar nan to wannan kwaikwaye mara na guda biyu na mace a ciki suke to a cikin su akwai wani abu da yake masa hafila shi hafilan nan shine wata ƴar karamar jaka tsantsanwa ba sosai wanda bai fi kamar irin ɗan kwanson nan da yake a wuyan kaza in an yi kaza akwai ɗan kwanson da za a ga hatsi a ciki shine hafila to bai wuce irin wannan ɗan kwanson ba amma ɗan tsantsani sosai yana a cikin wannan maraina da mace guda biyu da gifan mahi to wannan ainihin hafila din to a cikinta kuma akwai wata gudda kila ga Allah ta fi zulumatun sala duk uku ne da wannan maraina sai wannan hafila din to a cikin ruwa akwai wata ƴar karamar da kar ni yi ya sosai wanda duk idan mutum ba zai iya gani ba sai idan an sa manazir na zamani to wannan na cikin na uku shine yake karban wannan jini da yake da kwakwalwa sai da kwakwalwa da sauran sai sako nan fa yadda yake to shine yake iya karba to wannan kwan na ciki na uku yana yin kwana 20 in ya dade sai ya fashe to idan ya fashe din nan yana fashewa kwana 20 shine sanda ya gaba nuna kan karin fanti sai ya fashe to idan ya fashe din shine ya fashewa kuma a daidai kan da mutum yake yin jinin al'ada to wannan dumin jinin ya tare sai ya fara fashe to idan ya fashe din baki da yana fashewa to sai ya fasa wannan da ya hasala shi kuma hasalan wannan ciki yana fashewa ne idan ya hadu da mani da mushi shi kuma namiji shi ma da maka bayani jini ne wanda yake fitowa daga kwakwalwa wanda shi ifrada da yake da kwakwalwa sai ya fita ainihin tsaku shine kashin baya to in ya fito wannan kashin baya idan ya fakko shi ma kan da zai fito yana da guda-guda wannan guda-guda yana yin kama da ainihin kwai amma wannan abu mai kamar kwai din dan kankanin da take ne fa dan kankanin da take ne yana kamar kwai amma ba yana da kamar kwai yana da ejjela kamar zani sai kamar kwai ne mai ejjela amma wannan fa a cikin wannan gudan jini da yake a tsakan dan wannan kon guda ɗaya ne wannan ejjela din ya fi buliyar da alba ta da gani amma kace abu ne kawai gaggawu shi ka kamar kwai amma yana da ejjela kamar dan zani to irin sa ne ya fi buliyar zai tuho a nan in ya tuho baki ɗaya sai ya taru a cikin marainan namiji to shi yake wannan shi ne yake in ya shi yake haɗuwa ya zama maniyyi to idan mutum ya yi inzali ya zama wannan maniyyi da wannan kwankwanon kwaikwayo sun haɗu to shi ne idan ya yi wannan dafaɗan da Allah ya faɗa cewa ainihin mimma in dafi in ya harba da wannan ƙarfin to wannan harbuwar da ƙarfin da yake ciki shi yake sa wannan kwaikwayon tattawa sai su fada cikin wancan kwan wanda yake a mahaifan mace shi kuma wancan wanda yake a mahaifan mace shi kuma mai tsaho ne ba kamar namiji ba yana da zagaye shi ma amma yana da ɗan tsaho to in aka yi sa'a sai ya zama na wannan kwai na uku na can ciki ya fashe to wannan ƴaƴan da yake ciki shi ma suna da yawa za su fito to in suka fito sai su zo bakin wannan mahaifa sai su tare to da sun tari a bakin wannan mahaifa idan ya zama da shi kuma wannan maniyyi ya fito da wannan gudu ya dauko waɗannan ƴaƴan halitta masu kamar wannan kwai mai ejjela wanda kuma muliya in yadda shi wannan na bakin mahaifan mace farkin wannan su yi to shi ne kamar mata zika kamar mai barbara to da wannan kamar ainihin gari to sai ya daure shi mu da kuma ba a cikin wannan muliya sai ya karwa sai ya daure shi to shine in Allah ya nufi zai halitta mutum ke gaba sun kwayoyin halittar namiji wani kufin miliya a cikin kwayoyin halittar mace masu yawa suna ba wanda ya isa ya san ta yaya wannan ayyukan duk suka faru har wannan ya zo har wannan ya hada aka daga ba wanda ya san yadda aka Allah ya san wannan shi ka anna anan Allah ya dan faɗi abin da ya siga ta wanda a lokacin iya abin da zai gane wake amma Allah ya ba shi sai hal yanzu da insa an baka dama ka je ka yi nazari ka gani min ma kuri kai aka yi ta kulika mimma in da ruwan nan ne da yake a guje shi ne mani wanda kuma ya kharu min bayin sul wa tara'i ya fito ta tsakanin asul tsakan namiji wa tara'i da ashin kirjina mace saboda da dama da wasu masu tsara sai suka dauka ya kharu min bayin sul wa tara'i kawai ana nufin wato ya fito ne daga cikin mutum saboda bayan mutum tsaro gaban sa kashin kirji to daga cikin ka dai abu ne kamar yadda Allah yake cewa a haƙƙin nono ko Allah yana cewa min bayni farsin wa damin labanan halifan Allah yana fudda nono tsakanin tumbi da jini kawai daga cikin yake fitowa to amma nan ba daga cikin gurin Allah yake ne ba a'a Allah yana cewa wannan abubuwa na kimiyya wannan abubuwa na mamaki da zai namiji ga daga inda ya taho daga ƙwaƙwal wata wani tsakatsun jini ne ya faso tsatso yayi kaza yayi kaza ga yadda yake namiji ga daga inda ya taho daga kirjin ta gashi ga yadda yake haka Allah ya wannan halitta shi ya faɗa ya kharu min bayni sulbi wattara'i Allah ya fidda wannan Allah ya saka zuban namiji wattara'i da ainihin kashin kirjin da namiji malaman tafsiri kamar irin su ainihin masu zurfafawa a irin wadannan abubuwan kamar Fakhruddin Razi da Mafatihul Ghaib in mutum ya bi sai ya dauka wani kwakwaran likitan musulunci ne yadda yayi bayani mai tsawo kin kana fahimta ma haka zai da fahimta yayi bayani mai yawan gaske akan yadda Allah yake yin wannan halitta a cikin kuma malamai na baya akwai wani kai talhifin irin wannan abubuwan kawai mahallul hada din shine yadda ruwan bane ne yake samu asali min bayin sulbi wa tara'i kamar asairu a fahr bin ashir Allah ya tsaka da rahama malamin tunus ya rasu a 1975 da tafsirin sa kamar kulafa ne na wannan tafsirin to yayi wannan bayanan sosai da sigar da ya takaita abin da na baya suka yi da yawan gaske kaga wannan lalle akwai abin mamaki sai al'amarin Allah me yasa Allah ya yi abin cikin saboda mutum ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a yanzu kamar yadda na faɗa sai da aka tara bincike na malamai da dama a shekara kaza an gano kaza a shekara kaza an shiga labarin kaza an gano kaza a shekara kaza an shiga labarin an ma'ana an hada binciken kokarin malamai na ilimin kimiyya da yawa sannan aka gano wannan hakika guda daya wanda shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karanta wani littafi ba kuma kun tatulu min qablihi min kitabin wala taqulu bi yamin Allah ta'iza lirtar al-mu'min tabbas da manzon Allah yana da ilimin karanta littafi to da kafirin samu dawo da rafi ko kuma ce kai wannan dole abun da ya karanta ka ba taba karantawa bai ma taba barin singar maka ba kuma a dukkan maka ma ba wanda yake karatu Allah ma yace kuma huwa allazi ba'atha fil ummiyina kuma ba su yake karatu ba su rubutu ba to yake kan wannan ilimin to kaga wannan yana nuna cewa lallai wannan ilimin ya same shi ta hanyar wahm lallai ne wannan Allah fada gaskiya ne abu na farko kenan na falyan durdu to abu na biyu kuma da Allah yake magana ba ya fada sai to innahu ala rajihi laqadir yanda Allah ne wannan hada-hadan bin mawaki har ya samar da kai to me zai gaji yadda Allah kuma dan mutun ya rike kar da wuri to innahu lillahi Allah wanda yayi wannan aikin ta'ala ala rajihi laqadirun lillahi Allah mai cikakken iko ne ala rajihi akan dawo da mutun ba'atul insani akan tashin mutun ba'da mautihi bayan ya rasu fa idza atabara aqlahu in mutun ya duba wannan asalin musamman wanda yake a duniyar yanzu da yadda aka halitta to alma zai san annahu annal qadir ala zalika qadirun ala ba'ati wanda yake da ikon yayi wancan sai da ikon da zai kara tashin mutum sai kuma yace yawma tubla sara'ir shi kuma wannan yawma tubla sara'ir a ciki akwai dai karin yiwa mutum ta hadidi cewa zai dare kai ne fa a ranar tonan asiri ranar da abin da ya buya a ranka za a fito da shi fili kowa ya gani kada akwai ta hadidi akwai tsorotarwa to ta ko lalle tunda za a baje aikin nan ai ba neman kwariya duniya ta gani to ga yare zaman alheri za a gani kada a duniyar nan ana kallon kai na kwarai ne sai Allah shi a gaba ne kwarai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mutum babban mutum al-gassu sami amma ana auna shi la yazuru inda Allah idan ha ba'uda kuma ta bace ga fice sauro babu Allah kuma da mutum kawai ne a shi idan Allah ya yawma tubul sara'i za a dawo da alta nan ranar da ake yayi ai tuktabaru wa tuksha ranar da ake jarrabawa wa tuksha aban kada as-sara'ir abin da yake a buye da ma'ir al-ulub abin da yake boye a cikin zukata fil aqaid wal niyyah abin da kun ya koye na aqida ta meye yadda akan Allah ya yarda da Allah ko bai yarda ba kina yi abin da kun ya kulle ne akan addini akan Allah da annabi turan da abin kada wal niyyah da abin da mutum yayi niyyar aikatawa kamar da na fada a farkon baya zai zama ma a ga aikin mutum amma shi aniyar alheri na gani ba shi yake yi niyya to Allah kuma yana hukunta da abin da shine niyya shine abin da aranka shi ka kullala ka aika to ranar da za a tashi ne shine ranar da za a banka da zuciya da ita Allah zai aiki فما له من قوة ولا ناصر
فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فبشر الكافرين أمهلهم رويدا
فما له من قوة ولا ناصر فما له باشدة أين من كل البعض وان ليس مثل تاشنا فأولنا لنا باشدة واني من قوة باشدة واني قريب يمتنع جهاز العذاب باشدة واني قريب وان دوان نتفع زي كري يمي عذاب ولا ناصر باشدة واني ميتمك ويرفعه فعله وان ذي جميع عذابات ana ba da dubba shi da wannan kaga da akira akwai karin hadidi go tabanin duniya wanda a kamar yadda walidi bin mujira ya fada yana da yaya da dukiya idan an je ranar lahira zai yayan sa tare masa azaba ko kuma yayan zai bar dukiya wani duka sai ne Allah saboda ya dauka lahira irin duniya to a ranar lahira ba da wani kuwatin ba shi da wani karfi da zai tare masa wala na kira ko wani mai taimako ya rufahu anhu da zai ije masa wannan azaba ta ranar lahira idan ya zama da aiki na gari والسماء ذات الرجع والارض ذات السدع والسماء الله تعالى يقول الله يا يرنوا ده سما ذات الرجع الله يا يرنوا ده سما ما ابوتي الروا من كوموا الرجع ان اي المذر لعوده كل حين هو وين يجي ده وقوه لوكشي كو وكما تنشي انا نفر روا سما لوكشي ما تا سبب روا ني وندا يرجع بعد انقضاء ده يا دوكي تي غوني بيجي يا قاصا واي داو ده يا دوكي تي يا قارا داو saboda kuma wannan ruwa ainihin yana shine yake raye kasa duk bushe kasa da rashin kan amfani ana samu wani sai kasa ta rayu bayan da ta mutu ko kuma wannan yayi kama da yadda manzon Allah ya fada a hadisi ko cewa masallu ma ba'athana Allahu bihi min al-huda wal nur kama sai gaitin asaba ardan ko idan magana da aka yi hadisin nan cewa misalin abin da Allah ya aika ni da shi ne daga wannan addinin gaskiya da shari'a da yake ciki to misalin sa da wani sakarwa yayi kama da wani girgije ne wanda ya samu kasa ya sauka akan wata kasa mazalika kasar sannan kala uku akwai wanda takar ba ta fitar da abun amfani akwai wanda takar ba bata fitar ba akwai wanda kuma mai san tsiki bata ma karba balita adana ko misali mumini shine wannan kamar kasa mai kyau da ruwa da ya sauka ta karba ta sha kuma ta fitar da amfani ko haka wannan yayi kama da wannan arraja girgije wanda yake mai kokomowa da ya sauka sai ya ƙara dawowa shine ta fassara shi da kamar lokacin marka Allah ya rantsuwa da sama wanda yake dauke da wannan girgije wal ardi zat as-sad'i haka nan Allah ya rantsuwa kuma da kasa zat as-sad'i wanda kuma ita take tsagewa in ruwan ya tafi ta tsage ya shiga ta amfana kuma ta fito da abun amfani ay as-sad'i ina ay ashaq wanda ke tsagewa an nabba ta tsage tsirrai su fito masu amfani innahu laqawlun fasl kaga wannan rantsuwar kafin ma ta muku fara alai din tayi kama da ainihin darasin da alqur'ani ke nuna ba na gaskiyar tashi da kuma yadda qur'ani ya nuna shari'a wasu suka shari'a ko ina kaga wannan girgin yake kama da hadisin manzon Allah sannan wannan wal ardu zat as-sad'i yayi kama da wannan darasin innahu ala raz'ihi laqadir saboda kaga da kasan nan ta saukar da ruwa ruwan nan yake da kasan nan ta tsage ya shiga sai ya kasan nan kuma ta raya ainihin ayan itace sun fito bayan kuma da babu ko lalla ma yake fada to innal ladzi ahyaha la muhyi al-mauta yadda ga Allah ya saka ruwan nan ya tafi ya raya kasa ta fito da tsirrai to haka Allah zai raya wanda suka mutu su a gadi sun fito kamar da tsirran da suka fito innahum la innahu la qawlu fasl Allah yake tabbata ika al-qur'ani ya qawlu fasl lalle ban ce ne faslur rabbi ayatul bayna al-haqqi wal-batil wanda yake raba gaskiya da ƙarya a fili lalle qur'ani ya tabbata babu ƙarya a cikin gaskiya din wama huwa bil hazar alquran nan ma huwa bil hazar kota kota ba abune wanda yake na wasa ba al hazar ai al la'i wal ba'd kun san ba abune na wasa da ainihi almar amfani an sai al la'i wato a abinda ake yi na wani al harkatu wal nishadati fi la fa'ida shine al la'i wani motsi wani nishadi wani kai kawo wani hira wanda ba mu fa'ida shine wasa sannan al ba'd shi kuma ana kawo albadin ne a wasa ana kawo wasa amma yana nufin ma kana diddul haq da abu ne abu ne na gaskiya abu ne da akwai fa'idar sa da aka yi to abin da yake shi yake shi shine albadin shine kafiya abin da an yi shi wanda ba shi da wata fa'ida ba abin da yake sai amfana kamar dai yanzu mutum ya zauna ya arga wurin TV ya ta kallon wasan kwaikwayo kaga ake kawai to babu wani abu da zai amfana da shi illa lokacin da ya lalata to wannan shine albadin saboda abu ne wanda ya kishi ya ci abin da yake mai amfani amma da mutum sai ya zauna sai da wani littafi ko da wannan littafin ba da ilimi bane ba labaran mutanen baya ne to kaga wannan a cikin sa akwai wani burbushin abu da zai amfana da shi wata kila da tsarin rayuwa mai kyau da yanzu ba a yi zai koya idan da wannan yin hada zai amfanu to wannan akwai burbushin wata maslaha to abin da yake yana kishiyanta wannan wanda babu lahi ko da biman fa ai ba wani fa'ida to shine albadu misalan malam sai fassara qur'ani da take wa mahu bil hadal kishe bi shi ba wasa bane sannan ba ƙarya ce wanda an faɗa abu ne da bai fa'ida duk abin da faɗa din nan ne za a yi tashi za a yi tashi haka kuma kamar yadda ayar farko na faɗa a samun gaskiyar za a yi tashi ya tsaya ne kawai akan samuwar Allah inda har mutum ya yarda lalle akwai Allah wanda kuma lokacin da Qur'ani ya tafi kafir maka sun yarda akwai Allah to inda har mutum ya yarda akwai Allah to babu buƙatar dogon bayani akan yadda akwai tashi saboda samuwar Allah tana nufin ubangiji wanda ya samar wanda kuma duk abubuwa suna tafiya ne bisa ga samarwarsa to inda har ubangiji gaskiya ne kuma Allah shine wanda ya tsayar da gaskiya da adalci an zalla kitabun bil haqqi wal mizan to yanzu muna kallon yadda ake yin rayuwar nan ta duniya ana yin zalunci ana yin cuta ana kwata haƙƙi ana yin ba daidai ba kowa yana yin rayuwa yadda ya ga dama akwai wanda zaka ga lalle an yi wani zalunci wanda har mutane ma suna fatan wadda da asiri a layi kai da kanka san wannan zalimin abin nan ya faru babu yadda za a haƙƙin ni ba to shike nan yanzu wannan irin haƙƙoƙin da suka salwanta da irin wannan zalimin da ba yadda za a shike nan kuma tun tafi a kawai babu wani abu da zai faru babu abin da zai faru na wani hukunci na bawa mai haƙƙi haƙƙin sa in ne haka ne to menene amfanin samuwar Allah kenan kada dole tunda Allah ne ya kama kuma Allah ya tsaya da al'amura da adalci to bari a ce wannan rayuwar ta tafi a kawai wannan yayi zalunci wannan yayi cuta wannan ya bi son zuciya sannan kuma ga wannan yayi abu na arziki na koran ya za mutumin shirki
amma a ce wannan bai gamu da sakamakon wannan alherin da yi ba, wannan kuma da ya sharri bai gamu da hukumancin wannan sharrin da yi ba, to rayuwar ta zama rayuwar banza ta ne ba ta da ga kuma wannan ya koru da a ce Allah a kunshi. To inda akwai samuwar Allah to dole haka ya nuna lallai akwai sakamako, kuma ya nuna da an yi sakamakon ba to dole akwai ranar da za a yi wannan sakamakon. Zaka samuwar Allah ita ce tabbatar da samuwar ranar lahira, wanda ranar lahira ita ranar tsayar da adalci. Yasa Allah ya ce innahu laqawlun fasl, wannan duk da sunan alqur'ani fa zance ne a rabe, zance ne gaskiya, zance ne mun bayyana kuma wa bil hadal wa qasrulli ne magana wanda ba a san gaskiya take ba. Innahu yaqidu la kaidan, hakika su kafirin yaqidu la kaidan, suna yin makirci ne ayi amalin almakiyyah salin nabi, suna yin shiri ne kaidan wani mugun shiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam da akan alqur'ani da akan wannan da'awa ta musulunci. Wa atidu kaidan, Allah kuma ni ma zan saka musu akan wannan makirci din. Ai astadrijuhum min haythu la ya'lamun, alkaid in an ce kaidi shine mutum ya bore cutarwa ta yadda ba za a gani, shine kaidi mutum ya bore ifa'ul madar, wani abu cutarwa ko wani abu na ainihin makirci a bore shi ta yadda za a bayyana a zahiri kishi haka a zahiri ba za ka gani ba, wannan shi ake cewa makirci shine kuma kaidi. To wannan kafiran abin da suke yi suna koyi ai Allah ya faɗa ba ya tarabbasu da kuma dawai, suna koyi cutarwa, suna koyi duk hanyar da za a samu wata dama wanda wannan damar za su kai ga annabi ya tutu da wannan kakkai nasara suna yi, amma a zahiri ba za ka gane ba. To wannan aikin da suke yi shi Allah ya bayyana da makirci, duk da yake wani lokaci suna yi a fili din, to in ba su a filin ba ma kullun a boye suna yi, suna yi kamar yadda Allah yake faɗin cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yi sadaqa fatu minin ko bai yi sadaqa fatu minin bayar da lissa ko da tun da mutum kuya da nazar shiri suke yi mutum suke suna koyi yadda za su je wani makir, amma a zahiri ba za ka ga hakan ba. To sai Allah ya ce to wa atidu kaida, to za ce to kaidi a haƙin mutum, to a haƙin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin to ni ma zan saka musu sakamakon amma min qadiri amalihim, yadda su makirci suka yi shine sun koyi su ta wa aboye sai sun samu damar yi a ganta. To Allah ba ya bori sakamakon azabar nan ba su ganta bai ga a duniya, suna kayan cutarwa suna ganin ba komai sai ranar ta kawai sai Allah ya bayyana azaba, kaga sakamakon yayi kama da irin aikin su. To sai Allah shi ma sai ya bayyana shi da sunan aikin su, suna yin innahum yakiduna wa aki, suna bori cutarwa in sun samu dama su bayyana, sannan ni ma ina bori sakamakon da zan musu sai ranar bayyana sai na bayyana. Sai ga wannan wa aki da kaida a haƙin Allah ba za mu ce yana makirci ba, saboda wannan aikin aikin mutumin kawai ne wanda ya fitar da kai, amma a fili yana ka ba komai, amma a ƙasa yana cinye mugu, to wannan aiki ne na mutumin kawai wanda ba wata mai kirki ba, to wannan sai ba za a danganta wa Allah ba. To Allah ya kawo wa akidu kaidan a babun ainihin abu da ke wata ainihin mushakala yayi kama da irin aikin shi ma sakamakon da Allah ne, shi ta sai malamin fasara da istidraji ba na to ubangiji ya ce to ni ma na koyi azaba ta da sakamakon a zahiri suna gani suna ta rayuwa suna samun kuɗi suna jin daɗi ba za a komai ba, amma ran lahira kai su da saka mutan to an saka musu da irin abu da suke na fala ka inda mai kidu na kai da su suna yin makirci, sai malaki amma wa ashiru kai da Allah kuma yana nufin zan saka musu da irin wannan makirci. To a haka ake fassara da irin wannan ayoyin da Allah yake faɗin kalmomi waɗanda suke a asalin su marasa kyau ne, amma Allah yana faɗin su ne a wajen ababen ainihin mushakala da faɗin kafiri, kamar irin su الله يستهزئ بهم كو سوى ومن كافر. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون كو امجلي مدي سيد الله يستهزئ بهم كذا ابار مشاكلا يبقى سنة كلم عن نبوة قوم يبا مغنى با قوم يبا نبا سنة شوى سنة متعنى كوي سنة انجلي نبتيني كو الله لي تاكا مس سيما الله يا بس سيكما رجل نسوما ياني سيكما رجل سنة ما سيكري in sun je lahira ma su shiga wuta ma sai an ce musu ranka daɗe ma za a sai an mutu wannan, amma a babun sakamako ne haka Allah zai musu sai su shiga sai su ga azaba. To yadda suke izgili Allah ya saka musu kan izgili, to irin wannan aya kenan innahu yaqiduna kaidan wa aqidu kaidan, kamar wata aya ne daga ba za mu dauki fi'ilin mana kyau ya zama an jingina shi ga Allah ba, saboda Allah ba za a jingina masa abu mai kyau ba. Anan ya fara ne a babun mushakala alaka kama hilal kafirina surata ya manzon Allah ma kai da kafirina ka jinkirta kai san musulmi al-inhal ma'ana al-izad ma at-tarabbus ka dinke ta musu ka kauda kai ka jira ga me zai faru ba wai ka kauda kai ne kawai ba abin da zai faru shine al-imhal kamar an yi ta kusa ko an ba su dama su ta yin wani abubuwa amma dai a ƙarshe wani abu zai faru shine matsalar kafiri ka kare wannan safara ka kauda kai karka damu da abin da kake yi karka bar damuwa a ranka ya sa ka kasa yin aikin ka na alƙairi amhilhu wannan abu ne mun ta'akidi ne na mafi amma aka canza lafazi saboda a kyautata ka gani hasana wa mukhalafatul laf ai anzirhu ka jinkirta musu ne ruwaidan sannu a hankali qalila wa huwa masdar mu'akkid li ma'na al-amr mutadarru ruda wa arwa ala at-tarhib wannan yana fadin asalin kalmar ne malamu sun magana cewa wannan ruwaidan din wato tafsirin wato arwidhum ruda ne kace ruwaidan wannan yana daga mabani suna ilmu sar wa qad akhadhahum Allah ta'ala bi badr manzo Allah ya jinki ta gane sun kuma Allah ya kama su da azaba a ranar yaqin badr wa walisal imhal bi ayati sayy wannan ayar ita ma ta al-imhal din an shafe ta da ayati sayy al-amr bil qital wal jihad wannan kafin ana zaman maka ne kafin kuma Allah ya tsara da ayar da ya ba da damar za a yi yayi haka nan malamai suna da magana biyu cewa wadannan ayoyin na fahimtar kafirin sauransu suna cewa ayoyi ne mantu kai ma'ana bayan da kuma makka a madina aka gaba da ayar za a yi yaki yanzu an shafe darusin da yake amma wasu malamai suna ganin ayoyi ne mu kamai ba an shafe su bane ba sai dai kawai a kowace aya akwai mahallinta musulunci ba a yin yaki fi waqtil quwwa waqtil ba'tul quwwa lokacin da ba a da karfi lokacin da ba a da talibi to ba za a yi yaki amma lokacin da musulmi suka yi karfi idan suna da talibi to wannan za a yi yaki saboda wannan aya tana nufin lokacin rauni to a wannan rauni ko yanzu ma mu ai ka ga yanzu ayin yaki tana nan ai ko Allah ya tabbata cikin annabi nan ayin yaki tana nan amma mun su yi zama yin yaki ba za mu yi ba saboda yanzu muna a hukuncin lokacin rauni ba mu da karfi na yaki ayin yaki duk da wadansu ba ta so ba inda Allah ya shafe ayin yakin musulunci har yanzu ana nan qatil ladina yalukum min al-kufar tana nan Allah ya shafe ka ba amma babu dama umarni ba ma ne yake dukkanin umarni ma ana yin su ne wato ana yin su ne ma al-istida'at wal qudrah idan da dama da karfin da za a yi to ayi nake cewa ayi hakuri a kawai da kai suna yin lokacin da ba a da karfi to wannan lokacin sai dai ayyaki na hali a kwantar da ainihi ya zama a nuna hali mai kyau a yi da'awa da kalma mai daɗi a jure ya ɓata ran da za a ji da ta kuma wannan minan lazina uku za a yi tsamu da ku minan lazina a shafu anan kasiran duk za a ji a haƙura a kautar da kai a yi addini iya yi da za a iya cikin haƙuri cikin fawwala wa Allah lamari amma lokacin da yake an yi ƙarfi lokacin za a iya yin yaƙi to a yaƙi tana nan a daidai wannan lokacin ko a yanzu idan Allah ya maskana musulmi to idan kafirai suka hana musulunci yin addini da shirkin yaƙi sai a yaƙi kita manzo Allah yana faɗa ma a dawowar annabi Isa magana bin annabi ta lai yanzu lannan masu fitar maryam ko a ƙarshen duniya a zai dawo har an zai dawo ba sai ƙarshen duniya ba an rubuta a tashin duniya amma idan ya dawo zai yaƙi tunda manzo Allah ya ce in ya dawo fala yaksiran nasali sai ya kare duk inda kurof yake ya kare shi kada ne da kafirci kenan sannan kuma zai fushi alfanzir zai sa wa jibiya in har yayi yaki ba zai kawo kafai jibiya kuma annabi ta kowa ya sani zai dawo ne akan shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka ayoyin jihadin musulunci suna nan ba a shafe su ba sai dai ana yin jihadin musulunci ne da shar'an jihadin wanda kuma yanzu musulmai ba su da wannan shar'a amma idan shar'an sun shiga to ayoyin suna to daga wannan ayoyin fa bahil kafirin amdirum a yanzu musulmai suna a wannan babu yan sai dai musulmi su yi addini tare da haƙuri tare da juriya idan sun ji abu marko amma musulmi yanzu ba su da damar da za su dauki makami ce za su yi jihadin musulunci to yau kan ayi jihadi sai a samu tasgaro Allah ya kiyaye alhamdulillah.